'yan kasa da hukuma.
Mulkin kai ba kan kai ne ba, ba ni ka kafa a ci dadi ba, ba alkawarorin karya ba, inda ma su irin wannan a gaba.
Masore, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma. Da ni Mahmud Ibrahim Sani zan gabatar.
Yanzu abin da za su je su gani ya wuce abin da yake cikin littattafan nan nasu da ake kira buluku.
Shugaba ne shugaba, wato Ahmed Bola Tinubu, kamata ya mai da hankali kan gudanar da wasu tsare-tsare wanda duk 'yan Najeriya gabaki ɗayansu su ji cewa lallai zai taɓa rayuwarsu.
Su saurari shawarwari su kuma nazari a kan abubuwan da ya gudana da gwamnatocin da suka wuce, kurakuran da suka yi, su yi ƙoƙari su ga sun tattoshe, su kuma sun kawo bijiro da abubuwa na cigaban jama'a.
Muna so gwamnati ta mai da hankali a kan harkar noma. Noman nan yanzu abin da muke da abin da kake buƙata taki ingantacce da kuma ba da ilimin noman ma.
Yau shirin na ɗauke da tarihi ne daga masu fashin baki game da abubuwan da ya kamata sabbin shugabanni da za a rantsar a Najeriya nan da makonni biyu masu zuwa su bai wa cuciko a da kace ne.
Harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya ji do haƙƙinsa ya tattara kodiko ke masa samura.
Madalla, masu are ranar 29 ga wannan wata na Mayu ita ce ranar da za a rantsar da sabon shugaban Najeriya wanda aka zaɓa a ranar 25 ga watan Fabrairun bana. Duka zalika wannan rana ta 29 ga watan na Mayu ita ce ranar da sabbin gwamnonin jihohi 29 daga cikin 36 a Najeriya za su karɓi rantsuwar kama aiki. Yanzu aka dai masu fafutukar tabbatar da shugabanci na gari a Najeriya da ma 'yan siyasa da kuma masu jibantar al'amuran al'umma sun fara bayyana ra'ayinsu kan yadda ya kamata waɗannan sabbin shugabanni su tinkari ƙalubalen da ke gabansu.
Shugaba ne shugaba, wato Ahmed Bola Tinubu, kamata ya mai da hankali kan gudanar da wasu tsare-tsare da zai gabatar a gwamnatinsa wanda duk 'yan Najeriya gabaki ɗayansu kowace jam'iyya suke koma daga wani bangare suke su ji cewa lallai wannan tsari da ya zo da shi zai taɓa rayuwarsu, zai inganta rayuwarsu ta wani fanni na al'amuran ƙasar nan. Haka zalika gwamnoni ma abin da ya kamata su yi kenan, tun da kaga an samu akwai guraren da aka juya gwamnati mai mulki ta rasa damata ta ci gaba da mulki, wanda wata jam'iyya ce sabuwa ta hamayya za ta zo ta yi mulki. To su ma ya kamata su duba irin wannan yanayi, su duba menene nasara ta kusa wadda za su iya gabatarwa da al'ummarsu. Wannan zai ba su karfafa, ya ba su damar gina tsarin da za su gudanar da mulkinsu, kuma jama'a ya kasance suna da ƙarfin gwiwa a kan yadda za su gudanar da mulki. Rage wannan batun hamayya da ta yi zafi a ƙasa da jihohi, a nuna dan zaɓe ya wuce sai kuma a zo magana sha'anin mulki. Shi ku sha'anin mulki da ɗan adawa da 'yan jam'iyya masu ci duk ɗaya suke.
Kamar da Abdulrazzaq Ali kenan shugaban kungiyar Ocean a Kano, Najeriya. Shi kuwa injiniya a dogar Bayiruwai, wani mai tsokaci game da lamuran tattalin arziki cewa yake
cikin ikon Allah idan har an rantsar da wannan gwamnatoci da suka ci wannan zaɓuɓɓuka. Na farko ana buƙatar duk jam'iyyar da ta ci, yanzu maganar jam'iyya ya kamata a kau da shi, kowa da kowa na gwamnati, ko ya zaɓa ko bai zaɓa ba. Saboda haka kuma mutane kar su yi abin da za su ce za su yi ramukan gayya, su zo su zauna su nemi shawarwari su ga abubuwan da ya kamata su yi na yadda za su gyara tattalin arzikin jama'a. Sani cewa Allah zai tambaye su haƙƙoƙin mutanen da suke jagoranta. Saboda haka sai su zauna su duba su ga abubuwan alƙawarorin da suke wa jama'a ta ɓangaren tsaro, yaya za a gyara tsaro, yaya za a gyara tattalin arziki, yaya za a samu matasa aiki, yaya za a yi abubuwan da jama'a za su yi walwala don ayyuka nasu. Gwamnati ba za ta iya ba kowa aiki ba, amma in ta bada yanayi na walwala, yanayi na tattalin arziki, aiki zai bijiro ga mutane ta ɓangarori wanda yake cewa na private sector. Kuma shawarwari su saurari shawarwari su kuma nazari akan abubuwan da ya gudana da gwamnatocin da suka wuce, kurakuran da suke wuce, ƙoƙari su ga sun tattoshe, su kuma sun kawo bijiro da abubuwa na cigaban jama'a.
gaba a cikin shirin zamu ji abin da guda daga cikin tsaffin wakilai a majalisar dattawan Najeriya ke faɗi game da wannan batu.
Duka da an so shi ya inganta kasa da karar da watan sunta za su yi sha'awa su yar sheta da kafar su su zo su yi kallanka komai ba mai iya kushe ka kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka koyawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna karka kowa ya gani zai zage ka.
Masu aure batun kiwon lafiya da sha'anin noma da kiwo na daga cikin muhimman al'amuran da ya kamata sabbin shugabannin da aka zaɓa a Najeriya su baiwa kulawa ta musamman, a cewar Comrade Salisu Gumari, jagora a gamayyar ƙungiyoyin ci gaban al'umma a jihar Jigawa, Najeriya.
Yana daga cikin abun kunya a wurin mace har yanzu sai mun tafi ta kasar Afirka ko wata kasa wacce ta kai tamu ma inganci ba sai zamu ci mu nemo lafiya. Har yanzu a maganar ilimi abun kunya ne a ce mun tafi ta kasar Afirka wacce ba ta kai kasar mu ba inganci a ce zamu je mu nemo ilimi. Muna so gwamnati ta mai da hankali akan harkar noma. Noman nan yanzu abin da muke da abin da kake bukata taki ingantaccen ilimi da kuma ba da ilimin noman ba. An ce a noma mutane sun yi da sun koma gona su layi, amma akwai ilimin noman babu. Akwai ingantaccen iri saboda yanayin canjin yanayi da muke da shi babu. Akwai taki babu. To ina noma yake? A ba waɗannan abubuwan da muka lissafa inganci kuma su ne abin da kusan duk talakan da yake Najeriya na daga cikin abin da ya sa a gaba.
Sai dai a nasa ɓangaren sanata masu Udi Aljibrul Doguwa, tsohon wakili a majalisar dattawan Najeriya, cewa yake gabanin ɗaukar kowane irin mataki bayan rantsuwar kama aiki. Kamata ya yi sabbin shugabannin sun garan bawul a littafin jadawalinsu na alƙawura wanda ake walakadi blueprint da Turanci domin tabbatar da cewa ya yi daidai da buƙatun talakawa na yanzu.
Duk wanda ya takara gwamna ya ce duk wanda ita kuma dan majalisar tarayya ko sanatoci suka ce da ta suka ce da suka yi mutane alƙawari wadannan alƙawarin da suka faɗa walau shi ne suka sa jama'a suka zaɓe su walau wani ƙaddara ta sa an zaɓe waɗansu waɗanda ba su ba faɗa abin da za su yi ba to ko ma menene dai yanzu an riga an gama zaɓe waɗanda Allah Ubangiji zai gaya ya ba su. To ni a ganina babban kalubalen da yake gaban waɗanda aka zaɓa musamman gwamnoni ne dole ne wanda yake neman gwamna to akwai lokacin da yi wa mutane alƙawari bisa tafarkin wani abu da ime kama da littafin buƙatun jama'a wanda ake kira blueprint. Saboda haka ni shawarar da zan ba su shi ne yanzu abin da za su je su gani ya huce abin da yake cikin littattafan nan nasu da ake kira blueprint. Su dawo ƙasa su sake tara mutane su ɗauko littafin nan nasu na blueprint a sake kallon abubuwan da suke ciki su kalli abin da yake a ƙasa na gaskiya domin Najeriya tamu ta yau musamman jihohin nan namu na Najeriya da buƙatun mutane to sun canza sun fi ƙarfin kana can kafin ka ci zaɓe ka ɗauko wani abu ka gina shi bisa tafarkin cewar ga abin da za ka yi wanda idan ka je kuma ka shiga cikin ofis ba shi za ka je ka tara ba.
Kana nufin daga lokacin da aka yi kamfe a gama zuwa lokacin da aka kammala zaɓuɓɓuka abubuwa sun canja ne saɓanin yadda suke cikin wancan jadawalin da su tafi da kafara?
Ai ba ma canzawa ba. A Najeriya na tamu daidai yadda al'amuran nan namu yanzu muke kallon su domin Najeriya nan ko da yaushe idan ka bata kwana bakwai to sai ka ga wani abu ya zo na kalubale. To yanzu Mahmudu Dawa ya san da cewa za a zo a yi wani maganar naira redesign. Wa isan irin kalubalen da naira redesign ya kawo mana? Wa isan irin kalubalen da wannan rashin wuta ta Najeriya ya kawo da rashin lafiya da sauransu da ya kawo? Duk waɗannan abubuwan fa bayan an yi zaɓe ne waɗannan bala'o'in suka zo ko kuma lokacin da kafin a yi zaɓe da kwana muku kwana goma sha hudu waɗannan abubuwan suka tabbata. Saboda haka kai gwamna da kaci ko ma ka sake kallon littafinka ya zama ya yi daidai da buƙatun na mutane waɗanda za ka tattara a cikin shekara hudu za ka yi kana gwamna.
Sanata Mas'udu Aljibrin Doguwa kenan tsohon wakilin Kano a majalisar dattawan Najeriya. Masu tare da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya, wassalamu alaikum.
Wallahi ina yaro fa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kudi kuma mai tsoka mun kudai dan aikin talaka kan kai wannan ba mai tsinka.